sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 6 ga watan Maris shekarar 2020. Binta Esther ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa muku da wani shirin. A cikin shirin namu na yanzu, shugaban majalisar wakilai ta Ghana, Professor Mike Okoye, ya ce zai hana ɗan jarida ɗaukar rahoto da ke faruwa a majalisar. Bayan haka, za ku ji cewa a yau aka gudanar da addu'o'i a babban masallacin Juma'a da ke birnin Yamai a Niger don sojojin ƙasar da suka rasu a fagen daga.
Yan uwanmu waɗanda Allah ya sa suka gamu da ajalinsu a wurin kare ƙasarmu, a wurin kare mutuncinmu, Ubangiji Allah shi kansu Allah ya musu rahama. Zuri'arsu da suka baro Allah ya shirya musu, Allah ya tarbiyyantar da ƙasarmu Nijar, Ubangiji Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikinta.
Muna tafa da ƙarin bayani. Idan muka buɗe layukan wayarmu anjima, za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da yake ci maku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku ita ce 1-2-0-2-0-5-2-6-5-5. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wuni kuma ga labaran duniyar. A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a kudirin dokar fitar da kuɗi dala biliyan 8.3 billion domin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus, kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da cewa cutar ta yaɗu zuwa wata gundumar da ke kusa da fadar White House. Wannan matakin zai samar da kudaden kula da waɗanda cutar za ta iya kamawa da samar da rigakafin cutar domin taimakawa gwamnatocin jihohi da gundumomi wajen tunkarar barazanarta. Daya daga cikin waɗannan gundumomin ita ce ta Montgomery a jihar Maryland, wadda ke wajen birnin Washington, wadda ta bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar a jiya Alhamis. Gwamnan jihar ta Maryland Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓaci jim kaɗan bayan da aka yi gwaje-gwaje a kan wasu mazauna yankin su uku da suka dawo daga tafiya daga ƙasar waje. Jami'ai a ƙasar Afghanistan sun ce akalla mutane 32 suka mutu, wasu kimanin 60 kuma suka sami raunuka, sa'adda a yau Juma'a wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro a Kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga ɓangaren adawa. Shaidun gani da ido sun ce an soma harbin ne, sa'adda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a taron da aka gudanar a babban birnin ƙasar ta Afghanistan, wanda kuma aka shirya domin tunawa da mutuwar shahararren ɗan siyasar 'yan Shi'a a ɓangaren marasa rinjaye. A nuna taron ne kai tsaye a tashar talabijin ta ƙasar, an kuma ga Khalili tare da wasu suna gudun neman maɓoya, sa'adda harbe-harbe suka kaure daga wani kangon gida da ke kusa. Akwai mata da ƙananan yara a cikin waɗanda aka kashe, yayin da jami'an lafiya na Afghanistan suka ce suna tsammanin adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa. Mai magana da yawun ministan lamuran cikin gida na ƙasar Nusrat Rahimi ta ce daga bisani dakarun tsaron ƙasar sun fatattaki maharan uku, kana kuma suka kashe su a wani musayar wuta na tsawon sa'o'i wanda ya kai ƙarshen wannan harin. Kafafen yaɗa labaran ƙasar Tunisia sun ruwaito cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin Amurka a Tunis, babban birnin ƙasar ta Tunisia. Gidan rediyon Mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar ta raunata jami'an 'yan sanda 5 a yau Juma'a, sai dai ba iya tantance sahihancin rahoton ba kai tsaye. 'Yan sanda sun killace yankin da fashewar ta auku, wacce ke cike da karkace. Ana kuma iya hangen tutar ƙasar Amurka tana kaɗawa a hotunan talabijin. Ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini sun yi ta'auna ƙasar ta Tunisia da hare-hare inda suka kashe mutane da dama. Ministocin harkokin waje na ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai da ke taro a kan rikicin Siriya a Zagreb a yau Juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙasashen Rasha da Turkiyya. Ministan harkokin wajen Estonia Umras Rensalu ya ce wannan zai bada damar mai da hankali ga faɗaɗa ayyukan jin kai a yankin. Wasu kasashen kungiyar ta tarayyar Turai a karkashin jagorancin kasar Netherlands sun yi kiran da a ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a Idlib domin hana dakarun gwamnati da Rasha ke marawa baya kai hari ga wato harin bama-bamai ga farar hula. To sai dai kungiyar mai membobin kasashe 27 ba ta da karfin ikon sanya dokar hana shawagin jiragen sama, yayin da kuma jami'ai daban-daban suna ta nuna ta baba akan yiwuwar haka.
Da Murtala Faruk Sanyin na ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Majalisar Wakilai ta Ghana, Farfesa Mike Okoye, ya ce zai hana 'yan jarida daukar rahoto da ke faruwa a majalisar. Farfesa Okoye ya yi gargaɗin ne bayan da shugaban masu rinjaye Osei Mensa Bonsu ya koka da cewa 'yan jarida sun ki tsayawa daukar rahoton majalisar sai suka je suna hira da 'yan adawa.
Kashedin dai ya iso ne bayan da kakakin majalisar ya kira tare da yiwa shugaban sashin labarai na majalisar hannunki mai sanda game da abinda 'yan jaridar suka yi. Professor Michael Kwe ya ce in har abinda aka bada rahoto ya faru ya sake abu kuwa kuma na fa tuna miki gaskiyar cewar kina a nan a matsayin bakuwa ne ko kuma wadda muka gayyata da izini na, saboda muhimmancin da wannan gida ya ɗibiya wa sana'arku na 'yan jarida. Wani goga fuska ƙasa haka zai sa a ƙi yin marhabin da ku a nan gidan.
If any respectable chief in any part of our country, north, south, east, west, central, east, everywhere, has invited media to cover an event at the palace, can you imagine if there should be some people outside the palace?
A gaidar Ridwan Abbas, bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda yau aka yi addu'o'i a babban masallacin Juma'a na birnin Yamai domin jami'an tsaron ƙasar da suka rasu a fagen daga. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Mumini Barma da ƙarin bayani.
'Yan uwanmu wa'anda Allah ya sa suka gamu da ajalinsu a wurin kare ƙasarmu, a wurin kare mutuncinmu, Ubangiji Allah shi kansu Allah ya musu rahama. Zuri'arsu da suka baro Allah ya shirya musu, Allah ya tarbiyyantar da ƙasarmu Nijar, Ubangiji Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikinta.
Yanzu da hantsi kenan a babban masallacin Juma'a na birnin Yamai da ake kira Grand Mosque, lokacin da Ustaz Muha Halil ke jagorantar addu'o'i domin jami'an tsaron da suka rasu a fagen daga. Domin karfafawa iyalan waɗannan mamata gwiwa, kungiyar mata ta Farm and Gashe wacce ke gaban wannan yunkuri ta damƙa wa Prime Minister Niger Birjira Fini miliyan 23 da 'yan ka na sefa a ɗazu da safe. Malama Habiba Madam Rauf mamba ce a wannan kungiya.
Sojan ga da suke faduwa suna mutuwa, akwai mata da suke bari, akwai yara da suke bari. Kenan ya zan mu yi mu goyi bayan waɗannan mutanen. Muka yi sallah raka'a biyu, muka yi fatiya, Allah ya ba matatu mu kwanciya, Allah ya yahe musu. Mutane sun shi kiran mu da maza da mata, mun yi collecting 21,705,000 da muka yi remitter yau ga Prime Minister, ga sunan wa'ana marayu da sunan kuma matan da suka bada mazansu.
Shugabar kungiyar matan sojojin da suka rasu a fagen daga Hajiya Isa ta isar da godiya zuwa ga waɗannan mata na Farm and Gashe da sunan ɗaukacin iyalan jami'an tsaro.
Mun gode kwarai-kwarai wallahi da duwawoyi da muka karba da sinafiloli, kuma wanda duka sun ka ba da contribution kinsu. Sai dai mu ce dai Allah dai ya biya su, Allah ya saka da hairin, Allah ya bar mu tare. Muna so dai a kula da mu, a kula da yaran mu. e insha Allah ko muna nan ga gani alhali abun yana nan ga yi kwanti ne.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yaba da wannan tallafi domin a cewarta abu ne da ke daidai da tsarin gidauniyar da shugaba Isu Muhammadu ya kafa da zumar kyautata rayuwar iyalan irin waɗannan jami'an tsaro. Madam Elbak Hadiza Taribako ita ce ministar ci gaban mata da kare haƙƙin yara.
Gwamnati yayi nazari bisa asusun mai dorewa dan saboda aka wannan tallahi shine ake ce ma kwantu work. To mu kuma muna fatan irin wannan tallahi ya miƙe abinda duk muka tara wannan a dauke shi a zuba cikin wannan asusu wanda zai taimaki yara ya taimaki iyalansu na dindindin. Abu ne wanda ba za mu wasa ba.
Sakamakon lura da halin marecin da yaƙi da ta'addanci ya jefa ɗimbin iyalan jami'an tsaro ya sa a bana ƙungiyoyin matan Nijar yanke shawarar taƙaita gulgulan ranar mata ta duniya da aka saba bukukuwan karramawa a ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to masu sauraro, yau muna son mu ji ɗan ra'ayoyinku kaɗan. Amma kafin mu buɗe layukanmu za ku shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Tawa muka samu daga jamhuriyar Niger.
Alaikum. Umma Mala Alina daga Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Niger. Hello?
Hello, gaya mana ra'ayinka.
Sunana Umma Mala Ali daga Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Niger. Ra'ayina shine bisa ga wannan wasa-wasa da an kace an yi ta wajen minista na tsaron ƙasa. Ya kamata a tayi bincikan kwabdu wanda aka san shi a lahiciki a da hannu cikin cikin wangala lamari ciki. Ya kamata ka shugaban kasa shi goyi kowa a hedda shi duk abin da aka yi san ya ci shamai da shi. Na gode mu da Amerika ina ma Mala Ali daga dogon jiya cikin horon Nijar.
To Malam Ali mun gode mu ma. Wa muka samu daga Sokoto daga jihar Sokoto a Najeriya.
Alhaji Yaro mai rago kawo.
To Alhaji Yaro, ko za ka gaya mana ra'ayoyinka?
A ra'ayina game da gwamnan jihar Sokoto na Aminu Wajiri Tambuwal, irin aikin da ya ɗauko da wanda ya kaso Allah shi ƙara taimako ne. Mun gamsu da ta yi Aminu Wajiri Tambuwal. Mun yadda da gwamnati ne. Mun arge ta'addanci, rashin kunya, abubakar satan.
To mun gode Alhaji Yaro. A yanzu kuma daga jihar Kaduna, wa muka samu daga nan?
Ba ajiya barka da lafiya.
Barkan mu, ko za ka bayyana mana ra'ayoyinka?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Najeriya.
To Murtala, godiya muke yi. Yanzu kuma daga jihar Niger, a Nigeria, wa muka samu?
To sunana Muhammad Ahmad kuma tunga makiri, karamar hukumar Fitara cikin jihar Niger. Zai amfani da wannan dama yau Juma'a domin kira biyan uwa da abokan arziki musamman zuwa daura auren diyar abokinmu Alhaji Mutare mai shago da wakin basa, wanda za a daura kobi da karfe 2 na rana a garin dawakin basa, karamar hukumar birnin Gwari cikin jihar Kaduna. Muna fata a zuwa daura aure lafiya a tashi lafiya. Na gode Muhammad Ahmad Usman tun gama kiri jihar Niger a tashi lafiya.
To mu ma muna godiya Malam Muhammad. To yanzu kuma daga Kaduna, jihar Kaduna, wa muka samu?
Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da kuma kasuwar kawo karunan Najeriya. To da farko da ina mika ta'aziyata ga injiniyan mai gera makeri Kwanta Gora da rasuwar mahaifiyar shi da ta yi, Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Kuma muna kira, muna roƙon gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Katsina, da akwai wani dam da ke dabiran a nan karamar hukumar Daura. Gaskiya dindin nan muna cikin halika tsanuka, ya kamata gwamnatin tarayya samu dauki, domin akwai garuruwa tare da shi, akwai Madawa, akwai Sharawa, akwai Dinga. Wannan gari gaskiya mutane sun zuba hatsinsu da kudadensu a cikin wannan dabta, kuma ya riga ya kafe a taruwar da sun suzai sha babu a wannan dabta. Muna kira gwamnatin jihar Katsina da na tarayya su zo su yashe wannan dam, domin manoma su samu damar ci gaba da wannan aikin noma a wannan guri. Muna kira gwamnatin tarayya, muna godiya, muna fatan Allah ya sa wannan kira ya kai kudin wanda ya kamata. Alhaji Musa Garu, a tashi lafiya, na ra'ayi kenan.
To muna godiya Alhaji Musa. Yanzu kuma daga Port Harcourt, wa muka samu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa muka samu daga Port Harcourt?
Sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To bayyana mana dan ra'ayoyinka ko?
To ra'ayina shine akan maganar kotun koli na Najeriya akan karo inda take yankewa, ana awa ita take nazari ta take yin nazarin karewa da ta yi. To ni ina kira a kotun Najeriya ta tuna ita ta ƙarshe, kada ta take dubo duk wata shari'a da ta riga ta yanke, kawai ta tsaya a haka kan inda tana so ta tsaya a kan ita shari'a ta ƙarshe, ita je kotun Allah Isa, yadda ake kiran ta kotun Allah Isa. Duk shari'a da ta riga ta yanke, kawai ta yanku ta tsaya a haka kan haka. Ni ra'ayina kenan.
To muna godiya Malam Salisu. A yanzu kuma mun samu daga Ibadan, muka samu wannan kira. Wa muka samu daga Ibadan?
Assalamu alaikum. Sunana Aminu Abdullahi daga Ilele, Niger State.
To wa alaikum salam, ko zaka bayyana mana ra'ayoyinka?
To ra'ayina ni dai game da kotunan Najeriya, ina miƙa ra'ayina akan dai tun kafin su yanke hukunci su bincike, saboda a sanin mura da an ce an yanke hukunci kotun koli. To ko da ka yi takara ne aka ce an kara kai, sai dai ka yi hankuri wata cewa, to yanzu sai wani sabon lamari ya shigo a yanke hukunci, a ce za a sake dubawa. Da fatan ku huta lahiya. Sunana Aminu Abdullahi daga Ilela, Niger State.
To Malam Aminu, muna godiya. Wa muka samu ne daga jihar Bauchi?
Kuna magana da Aliyu Mai Kasir. Aliyu Mai Kasir.
To Malam Ali, ko zaka bayyana mana ra'ayoyinka?
Hello?
Wa muka samu daga jihar Bauchi? To wa muka samu daga jihar Bauchi? Biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna sauraron kiranku. To wa muka samu ne daga Nasarawa?
Abdullahi daga cikin garin lafiyan Bari-Bari, Nasarawa State.
To Malam Abdullahi, ko zaka dan bayyana mana ra'ayoyinka?
Ra'ayina shine ni kira ne da shugaban kasa game da al'amuran tsaro dinnan. gaskiya sun sojojin ya fasu da ya kamata ya sa ido a kansu. Bai kamata ana zirajen yaƙi kuma ana kaiwa mutane hari su sojojin ya fasu na su yi ba. To kiran da zan yi kenan.
To godiya muke yi.
Yawwa, alhamdulillah.
Wa muka samu daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muhammad ne daga Samunaka.
To Malam Muhammad, ko za ka faɗa mana ra'ayoyinka?
Yau ra'ayina dai ya bambanta irin maudu'in da aka yi jiya. Shine shi shugaban, ina kira ga shi wannan su.
To godiya muke yi. Wa muka samu daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da aiki.
Barkan mu ka dai, me ra'ayoyinki?
Kina tare da maman doctor ne daga jihar Nasarawa Obasi. Ra'ayina shi ne. Hello?
Hello? Maman doctor, muna sauraronki.
Na yi murnan da shigawa da na same ku a ranar yau.
To godiya muke yi, maman doctor. Yanzu kuma daga jamhuriyar Nijar, wa muka sake samu daga jamhuriyar Nijar?
Bago ne daga sabon kare a jihar Biba. Na ji madama yana nan neman ku, wallahi yau ne Allah ya sa na same ku, wallahi. Ina godiya da samun da na yi zaku. Shi ne fata ta kawai.
To godiya muke yi.
Yawa. Wane gari ne?
To, mun sake samun wani kira daga Zamfara.
Abdullahi mai mashi ne daga Zamfara.
To, Malam Abdullahi, ko za ka gaya mana ra'ayoyinka?
Ra'ayina shi ne, muna dai roƙon Allah, Allah ya sa wannan jami'an tsaro da aka turowa su yi aikin sa yadda ya kamata. Don gaskiya muna Zamfara har yanzu ana nan cikin tashin hankali. Wallahi wurare ana kai hare-hare. Da fatan ku tashi lahiya. Na gode.
To godiya muke yi. To masu sauraro, a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinku. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan cewa ya ce karfe 3:53. Yanzu kuma ga Awul Garba ɗauke da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan nahiyar Afirka CAF mai mazauni a kasar Masar ta tura tawagata ta musamman zuwa kasar jamhuriyar Kamaru bayan shugaban na nahiyar Afirka Ahmad da tawagarsa sun fara zuwa domin ganewa idanunsu. Dalilin zuwan wannan kwamiti dai domin ganin ko kasar ta jamhuriyar Kamaru ta cancanci ta hada gasar nan na gwanayen nahiyar Afirka wanda suke taka leda a cikin gida. Malam Bashir masanin harkokin wasanni ne na kasar Kamaru ga abin da yace kan irin yadda kasar ta Kamaru take kokari wajen gina filayen kwallon kafa.
Muhammad Awal Garba, kamar yadda ka sani, wato kungiyan CAF na kwallon kafa na nahiyar Afirka gabaki daya ta turo masu binciken ta nan kasar Kamaru domin su zo su duba ya ci gaban ayyuka suke a nan, wato shirye-shirye da ake yi na wasan kwallon kafa da za a buga na shan kenan, wato kamar a ce karamar wasa kenan. To kasan wannan wasa dama za a yi ta ne domin jarrabawa a ga shin Kamaru tana da karfin daukan wancan babban wasa da za a gudanar a watan January kenan na shekara 2021. To do wannan yana daga cikin abin da ake cewa test, to shine za a duba a gani. To amma abin da ya kamata masu sauraron mu sani shine wannan bincike da za a zo a yi ba wai bincike ne da zai hana a gudanar da wannan wasa, a za a duba ne a ga idan da inda za a kuma kawo dan tallafi za a kawo domin a samu a gudanar da wannan wasa. Ya riga tabbata cewa Kamaru, kasar Kamaru ita ce zata karbi wannan bakonci ne. To kaga har wannan lokacin inda yanda bincike nuna babu wata damuwa, tunda akwai tirash usur da za a yi ana shirye-shiryen wannan, imma ha a ga wace kasa ce za ta buga wasan da wace a wani birni kuma. Amma a yanzu haka akwai garuruka uku kenan da wuraren wasa hudu da aka zaba, da an riga an tabbatar da cewa anan za a yi musu.
Shin ko gwamnatin kasar za ta iya inganta matakan tsaro kuwa a bangaren ɗan Aware domin gudanar da gasar a can?
Wasa kan Allah da za a buga ta tashin Ingilishi in babu wani abun nan, ba don wani abu ba, saboda birnin Limbe inda ake buga wannan wasa birni ne da akwai tsaro sosai a nan. A ko lokacin da ake ta'addancin yake da karfi a can ake kashe-kashe da yawa, ma Limbe ba a motsa da yawa ta nan ba, saboda akwai kasan babban gidan sojojin biyar yana can in. To don haka akwai abubuwa da yawa dai da ba za su iya faruwa ta can in ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma ga wannan sakon. Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Madalla ga labaran duniya a takaice.
Ba ta kace binta, yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu a kudirin dokar fitar da kudi dala biliyan 8 da miliyan 300 domin ayyukan gaggawa na yaki da cutar coronavirus, kwana daya bayan tabbatar da cewa cutar ta yadu zuwa wata gunduma ta kusa da fadar White House. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce akalla mutane 32 suka mutu, wasu kimanin 60 kuma suka sami raunuka. Sada a yau Juma'a wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a Kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga bangaren adawa. Shedun gani da ido dai sun ce an soma harbin ne sa'adda tsohon mataimakin shugaban kasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a taron wanda aka gudanar a birnin a babban birnin kasar ta Afghanistan, wanda kuma aka shirya domin tunawa da mutuwar shahararren ɗan siyasar Enshi Amar Sarinjaye. Kafafen yaɗa labaran kasar Tunisia sun ruwaito cewa wani ɗan ƙunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke Tunis, babban birnin kasar ta Tunisia. Gidan rediyon Mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar da ya taronata jami'an 'yan sanda biyar a yau Juma'a, sai dai ba iya tantance sai yankin rahoton ba kai tsaye. Ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar Turai da ke taro a kan rikicin Siriya a Zagreb a yau Juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kasashen Rasha da Turkiyya.
Da takaitattun labarai muka kawo mu ƙarshen wannan shiri namu a yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ba da umarni, da injiniyan mu na yau Tony Palak, ni Binta Esero ke cewa ku kwana lafiya.
Afrika.